matasa miya da alkhairi karmiya da zamba
masauraro lale marhaban barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin
yasa zakatan wasu sai shagala ta wasa
Madalla. To a yau za a ji tattaunawa ta tare da wata matashiya da ta kirkiro wata manhaja ta yanar gizo da ke daukar bayanan waɗanda aka ci zarafin su ta hanyar fyaɗe karkashin kungiyar ta mai suna Shamlock a jihar Kano Najeriya la'akari da yanda matsalar ta zama ruwan dare a fadin kasar.
Ina na Sa'ada Aliyu kuma nake founder na Shamlock Innovations ita innovation hub a Kano State.
Ko zan ki mana ƙarin bayani a takaice a abin da ya ja hankalinki wajen hada wannan manhaja taki?
Babu ne ya hankalin shi ne ganin yawan yaɗin da ake yi a nan wajen arewacin Najeriya especially Kano inda nake ina ganin da yawa ana yin wannan abun kuma ba sa samun justice wanda aka yi faɗin.
Haka.
Shi ne ya hankalin na ganin da zan yi taimaka.
To a ke me kika karanta ne?
Ni computer science student ce amma kuma na fara yin harkar kimiyya tun ina secondary school ake ke kiran manhaja.
Haka. To ake cewa wannan bangare da kika karanta ne ya kara miki karfin gwiwar kikiro da wannan manhaja?
Eh to karanta shi ya dan kara min gaskiya. Babban abin da ya jawo na yi shi shine ganin akwai matsalar daman da yake faruwa. To ni kuma gashi ina daman kikiran manhaja.
Mm.
Sai na ga cewa to bari na amfani da shi iyawar da na yi na wannan abu da zan taimaka al'umma.
Ko za ki ƙara mana haske dangane da yanda wannan manhaja take aiki?
Okay, ita wannan manhaja ne an yi ta ne a Google Play Store. Tana da Android, tana da Android, za ki iya saukar da shi a kan wayoyinki in kika shiga Play Store. Za ki searching for Helpio, HELPIO, so in kai searching a nan sai ki installing. In kai installing za ki san iya amfani da shi, kika yi amfani da shi da Hausa ko da Turanci. To an yi shi da Hausa daga farko saboda ya zama ya yi isar da saƙon da ake so, saboda wanda ba sa iya karantawa. Da Turanci to a nan ne sai ka fara amfani ko ki fara amfani da shi.
To yanzu za a iya cewa an samu adadin mutane nawa da ke bibiyan wannan manhaja ko kuma suka saukar da su a wayar kamar yadda kika yi bayani?
An samu gaskiya wajen 1,500 haka. Gaba da 1,500 mutane.
Waɗanda suka to kuma ta yaya kuke iya tantance su ko kuma ku gane su waye ne ainihin waɗanda su ne suke da suka ba da sanarwar abin da ke damun su?
To da farko dai wanda zai amfani da shi wannan manhaja zai shiga. In ya shiga sai akwai bangare na shi ainihin kai rubutu sai mutum zai je kai rubutu a wurin. In ya kai to a nan ne za mu ga to wannan shi ya hau kan platform ɗin amma ga matsalar shi na kai rubutu ɗin. To duk wanda ya kai rubutu to a nan za mu san shi ne matsalar ko kuma yana da wanda ya kawo rubutu ɗin. Amma wannan ɗin mutum is secret ba a faɗan shi a cikin platform ɗin ba zai ga sunan shi ko sunan ta duk ba zai faɗi ba a cikin manhaja.
To a matsayinki na matashiya da kuma kike da burin ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ya addabi ƙasa ma zan iya cewa baki ɗaya. Me irin nasara ci gaba kike ganin wannan manhaja ya kawo wajen wannan aiki da kike?
Gaskiya yawanci tun da yawanci wanda aka yi wa fyaɗe za ki ga ba sa faɗan shi saboda ganin tsangwama ɗaya ko kuma ganin cewa in suka fito suka faɗa abin za a yi yaɗi da su a gari. To wannan yana hana a yi reporting. So wannan manhajar zai taimakawa wajen ganin duk wanda ya isar da ya kai report ta wannan manhaja ɗin sirri kamar ya zama sirri tsakanin shi da wannan ƙungiyar sai dai in har shi yake so ko take so a bayyana. Ɗaya kuma kunga zai rage tunda mutane ba za su ji abin za a yi a sirrance ba wanda zai san zancen ba tsangwama dai kamar zai rage wannan tsangwama da ake.
Kamar yadda na yi tambaya shin wannan hanya ce mafi sauƙi da kuma asiri don kuma ci gaba ne ya kawo? Ka iya cewa baya ga wannan akwai irin hanyoyi da za a iya samar da ci gaba wajen rarrage matsaloli da yake addaban Najeriya musamman ma hanyar tsaro da kuma sauran irin ababen abubuwa da suke zama barazana ga ci gaban ƙasa?
Eh to shi sa a kodayaushe gaskiya ina yawan nuna ma mutane especially mata ina musu amfani shi koyon kimiyya. Sai yanzu kimiyya shi ne future. To duk wanda ya koye shi zai iya amfani da shi ya kirkiri kamar solution ya kirkiri abin da zai kawo sauƙi ga al'umma. da shi wannan kimiya da su abin da ya shafi security na kasa ma na tabbata cewa za a iya yin shi da ke harkar kimiya ko mutum ne zai tunani ga to ta ya zai amfani da shi ko kwakwalwarsa ta wannan harkar kimiya din da zai kawo canji su wannan abu ne mai yiwuwa sosai
to da shawarwari zaki bayar wa mata har ma da matasa musamman ma wajen irin amfani da irin zamani ya kawo mana wayoyi wanda zaka iya ganin abubuwa iri da dama amma da dama ba sa mai da hankali wajen ci gaban su da kuma bayar da gudunmawa ga al'umma
babbar shawara da zan bawa al'umma matasa da kowa da kowa shine yi amfani da wannan na'urar ta waya saboda ba ma sai kana da laptop wannan waya zai zama kaman makaranta ce a hannunka gaba daya su duk abin da kake kokarin ka ga ka koya ko kin koya zaka iya yin shi ta hanyar waya to amma kai amfani da shi saboda amfanin waya yafi rashin amfanin nata amma ganin yadda al'umma mu suke amfani da ita sai ake yawan ganin kaman ba ta da amfani amma amfanin ta ainihi yafi saboda makaranta ce a hannu zaka yi amfani da ita ka koyi abubuwa da yawa da yawa kokari ayi ta laifi
muna godiya sosai da wannan dama da kika ba mu
na gode sosai
Tuma sauraro gabaki daya anan zamu dakata cikin shirin sai wani makon da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan wata na Ramadana bi salama